Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa tare da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC wato Alhaji Mai Kanti Baru domin yin nazari akan halin da samar da mai da kuma rarraba mai yake gudana a cikin Najeriya da kuma tattauna akan irin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin inganta sha'anin raba mai da shigowa da shi daga ƙasashen waje. Bayan da aka kammala ganawa ne tsakanin shi da shugaban ƙasa, babban daraktan na kamfanin NNPC Mai Kanti Baru yake bayyana wa manema labaru cewa saɓanin irin bayanan da ake ta yaɗawa a cikin ƙasa musamman a ɓangaren yanar gizo na cewa wai gwamnatin Najeriya za ta ƙara farashin man fetur, wannan labarin ba daidai ba ne kuma ba gaskiya ba ne. Yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a Najeriya. Akan haka ne na tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya, wato Alhaji Ɗanladi Fasali, domin in ji ko su ba su da niyyar ƙara farashin mai, sai ya ce
a babu wannan alama. Ai ma babban alama ma shine a rage farashin man, saboda su ma kamfani da kamar yadda muke kamfani, da haka a yanzu halin da ake kokarin ragewa suke, saboda waɗansu mu muna ta kawo kayan. Yanzu bari mu baka misali, ma ki kutu musun jira ma biyan kuɗi a NNPC, kowa ma ɗan kuɗin nashi da ya rage a NNPC na kokari ya kwashe, saboda mutane na ta kawo kaya suna sayarwa da sauki. Da haka wannan magana da ya daidai ne, gaskiya ne. Mai dai kamar fetur an kure mar farashi. Ina so in tabbatar maka a yanzu an sake wa 'yan kasuwa hannu ashirin da muke kayan mu in ya zo da mu sayar ƙasa da farashin gwamnati. Dan a yanzu ma in ka je Lagos akwai masu ɗan kasuwa masu zaman kansu wani suna sayarwa dama ƙasan farashin gwamnatin. Yanzu fetur akwai kamfani a Lagos Integrated tana sayarwa 131 ne, wa NNPC suna sayarwa maki 233. A yanzu akwai defo da yawa da suke kawo kaya daga ƙasan waje suna yin haka, suna sayarwa haka. Mu kanmu namu in ya zo ashirin da muke ma sati mai zuwa, in Allah ya dada mu sayarwa maki 129, wanda kuma muna tsammanin su kuma su sayar a 135 zuwa 140. A yanzu halin da ake ciki ma kuɗin farashin sauka yake, ba yana ƙaruwa ba ne.
To amma yaya kuke fama da wahalolin farashin naira da dola, tunda da dola ne kuke shigowa da man nan a cikin Najeriya ba wai naira ba?
Eh, wato Alhaji Umar, ka san a yanzu Central Bank ta kawo wani policy na agazawa masu kawo musamman abin da ya shafi harkar mai. Na biyu kuma har ga an kai mu makwara mun kai bango, mun je mun nemi kamfaninnuka wato manya-manyan traders na duniya da kuma refinery su mun yarjejeniya da su, mun samu facility a waje, da haka muna shigowa ma da dalar mu ne, ba ma muna neman na gida ba ne.
To amma a zahiri abin da muke gani a ƙasa, akwai waɗansu kamfanonin mai masu saida a cikin gida masu zaman kansu sun wuce ma farashin da gwamnati ta kiyasta a kasuwa, wanda muna gani kamar a shiga garin Kaduna akwai wasu gidajen mai da farashin su ya ma kai 150.
Eh, wato Alhaji Umar, barin ga ma gaskiya, duk gidan man da ya je yana sayarwa 150 a yanzu. Ka je ka duba gidan man, da ka ga mota bai fi ɗaya biyu suke shiga ba, da ka ga sauran wurare ba ka ga motoci na ta shiga. To da haka wannan competition din, duk wanda ma ya je ƙara kuɗi ba da ma sai kayan ba.
Alhaji Ɗanladi Fasali kenan, babban sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka gama ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC Mai Kanti Baru, wanda yake ba da tabbacin cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a Najeriya kamar yadda ake ta yaɗawa a yanar gizo a yanzu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.